عن ذنبنا وسيئات أعمالنا، فيهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أولادين مش بدرني كلام كلام شيرين كبير زوجنا الشوال إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جبودة جريودة عرفتنهم وانده ليلة شاء ونون زوجة مايو شكرا جادم ميو يعشرن لهم منا قارو قولي محلا ملو بكين صلقين بيقوا بيقومي ودبايا لنمقومي أبرون قوة سيني من الله ليتجرس لكجرا وسا يا طرح لسفوك إمو أولنا مصلى جيمي أكبرتا مصلى جمر غيري ما نصالوا على رمى لكي نمحصل في الإصلاح وقدن جوزي نور رسل ونزاريا يا سدنا كاري ناجيريا دنجي قبل جيرم وانم محاضر رمى تنصنا وانا لكتي محاضر متبوري اسم جيرم وانم محاضر رمى وانا ما قومي البركة كمين صدر واسه قبات اسم جبان مفار محاضرة اليوم والذي قبل سجى محاضرة شين يقبل ما لهم ما لمين كفا لنائي حقك ما لمين الدنيا إني أنا مدنى لعرش الحوصة شين يقبل ما لمين الشيخ أمين إبراهيم جورا وكم شيخ أمين إبراهيم جورا شين شك إبراهيم جوراوا معنى بيه دولي تعريفي ديهو شوالي شك أمين إبراهيم جوراوا مجمي القانون أما حصليش بذلتك شيء دعاك باب المقاتل ولي تعريف كوي كيس سنبي تعبو مدنة كوي كمالة محاضرة جمال الشيخ الجمال كما يتبادر كاشنكا شيني أهل السنة ينتسك عيو جيندي كمات تتفرج معنى ذكرى مقامنا تعرف أهل السنة ينتسك عيو شن حق يتمات أهل السنة تتفرج فبا حصرا ونسي محاضرة جمال الشيخ الجمال من أربع الله من وكين فرجيه yayi mamalar jagoranci ya daura shi akan abin da yake so yayin da shi kuma ya ainihin ke bake shi da fadin daidai kuma Allah ya azurta mu da aiki da daidai gabanin malam ya ci gaba muna ƙara roƙo cewa don Allah a samu nutsuwa musamman wadanda suke aikebu kuma in zai yi don Allah a yi hakuri da shigowa sai in ya zama damu halin wannan da suke kuma da Allah ta rahu don zauna saboda wannan da suke baya zan mika abun magana ga bakin wato ga babban malaminmu a shehu Amin Ibrahim
alhamdulillah alhamdulillah ala rahmatihi alhamdulillah ala fadlihi الحمد لله على منه الحمد لله على عطائه الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه إن من قيسوا إرن تأدين المسلمين da Allah ya hada mu a wannan yammaci na Lahadi 24 ga watan Shawwal hijira 1444 14 ga watan 5 2023 mada wannan mu'assasa ta islah as-sala wal islah domin halarta wannan mako da aka manta take da makon sunna wanda aka gayyaci hamshakan malamai domin suka gabatar mana da bayanai waɗanda suke kunshe da ilimi wanda za su ƙara mana fahimta da ganewa da kafuwa da dagewa da bin wannan tafarki na sunna. Allah ya tabbatar da mu a kai. Abinda aka bani a cikin wannan bayani shine ahlus sunna a yau da kuma yadda ya kamata ahlus sunna su kasance. To na san a cikin bayanan da ya gabata an mana ta'arifin ita kanta sunna. Don malamai sukan yi mana bayani akan cewa sunna tana da ma'anoni guda biyar. Ma'ana ta farko shine ma'anar sunna a tsagwaran harshen Larabci. A tsagwaran harshen Larabci idan sun ce sunna me suke ne? Sannan na biyu akwai sunna a harshe ko a yaren ko a fahimtar malaman tauhidi da aqida da suluki. Akwai sunna a harshe ko yaren malaman usulul fiqh. Akwai sunna a yaren malaman fiqh. Amma da kuma akwai sunna a fassarar malamai na suluki da tarbiyya da kuma malaman sira. Kowanne ya ce sunna akwai abin da yake nufi, duk da ma'anonin suna koma ne zuwa ga ɗaya. Malaman aqida in sun ce sunna suna nufin ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu fil aqidati wal ibadati wal mu'amalati wal akhlaq. Wannan shi ya shigar da addini baki ɗaya kenan, domin addini baya fita daga ko dai aqida ko ibada ko mu'amala ko akhlaq. Daka ana nufin cancakaukar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayanta. Mutum ya rayu akan irin abinda ko kwatankwacin irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai da sahabbansa, a aqidarsa ta yi daidai da irin tasu, ibadarsa ta yi daidai da irin nasu, mu'amalarsa ta yi daidai da irin nasu, haka nan halayensa ya yi daidai da irin nasu, haka manhajin rayuwarsa ya yi daidai da irin nasu. Wannan shi ke kira al-ittisamu bil kitabu was sunna ala fahmi salafil umma, ko al-kitabu was sunna ala fahmi salafil umma, wato riko da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na kwarai. Wasi al-ittisamu bil kitabi was sunnati aqidatan wa fiqhan wa usulan wa sulukan wa ibadatan wa mu'amalatan wa fi'lan wa tarkan zahiran wa batinan. Ma'ana ya abin dalla dalla kenan. Kan kankame littafin Allah da kankame sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren aqida da kuma bangaren ibada da tushe da halaye da mu'amala da aikatawa yadda sunna tace, da bari ta fuskar da sunna tace a fili da boye. Ahlus sunna a wajen malaman sira su suke faɗaɗawa har su shigar da abubuwa guda bakwai a cikin sunna. Su ce shine wato ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw waqfin khalqi aw waqfin khuluqi aw sira qabla al-ba'thati aw sira ba'da al-ba'th. Wato abubuwa guda bakwai suke shiga cikin ta'arifin sunna. A wannan ta'arifi cewa dukkan abinda aka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da bakinsa, da duk abinda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata da gabansa, da duk abinda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi a zamaninsa, ko ya tabbatar ko Allah ya tabbatar yana cikin sunna da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 40 kafin haigo shi da kuma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 23 bayan haigo shi duk wannan da kuma halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya halicce shi kakashin wannan yake samun shama'il da dalail da khafa'i shine zaka ga akwai tafai da yawa shama'ilul muhammadiyya akwai khafa'is hadda akwai akhsa'isul kubra akwai kuma shama'il akwai dalail irin su dalailun nubuwa wato littafai da suke tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjoji akan haka da wadanda suke nuna halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafai da yawa akan haka da kuma littafai da suke magana akan abubuwan da yake fanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan gojin malaman usulul fiqh su kuma sun dauki abu uku ne kadai suna cewa as-sunna al-qawliya as-sunna al-fi'liya as-sunna at-taqririyya su a gurin su da yake hujja suke nema da za su kafa mana addini to suka dauki wadannan bangare uku shine sunna gojin malaman fiqh kuma sunna shine abin da bai kai farilla ba kamar da Sheikh Usaimin ya tarifin sa shine ma amara bi ishari ula ala wajhil ilzam wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan abinda bai kai farilla ba abinda shari'a ta umarni ayi amma kuma ba dole ba idan mutum yayi zai samu lada inda yayi ba za a rubuta masa alhaki ba shi sa wani da yaje wani kauye ya wa'azi yace mu ne ahlus sunna to ne ya tashi yace mu ko mu ne ahlul farilla ya dauka wato mun ce sunna kamar bamu kai farilla ba ya dauka sunna a wajen malaman fiqh shine za a ce farillan sallah ai sun fi sunnonin sallah karfi ko to shi da aka ce ahlus sunna zai ce me yasa buku zama mutum mu ahlul farilla ne ko ahlus sunna ne mu ahlul farilla ne to ya dauka sunna a wajen malaman fiqh shine abin da bai kai farilla ba ma amara bi ishari ula ala wajhil ilzam wa yusabu fa'ilu bi imtisalan wa la yu'aqabu tariku abinda in kai yadda aka ce zaka samu lada amma in ba kai ba baka da alhaki kamar misali ne kamar sallar duha aga sunna ce to sannan ahlus sunna suna da sunaye da an fada kowa ya san da su ake wadannan sunaye sun kai kamar kala 10 mutum yana yawan kanta fan ahlus sunna zai ga duk ɗaya daga cikin sunayen nan guda 10 an fada ana nufin ahlus sunna misali ahlus sunnati wal jama'ati to wannan ne ko kuma a ce ahlus sunnati kawai ko a ce ahlul jama'a ko a ce as-salafus salih ko a ce al-jama'a din kawai ko a ce ahlul asari ko a ce ahlul hadith ko al-firqatun najiya ko al-ta'ifatul mansura ko ahlul ittiba' wadannan duka guda 10 idan an fada ana nufin wato kum man kana ala misli ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil aqidati wal ibadati was suluki zahiran wa batinan ko ace kuma sahabatu wat tabi'una wa a'immatul huda al muttabi'una lahum ko hum alladhina istaqamu ala ittiba' wa janabu al ibtida' fi ayi zamanin wa makani sunna ahlus sunna wadanda suka tsaya akan tafarki daidai wa dida suna kokarin koyi da kwatanta da misalta irin abinda manzon Allah alayhi salatu wassalam ya rayi akai ko yake akai ko kuma ya koyar ko kuma wato ya karantar da mutane daga cikin abinda ahlus sunna suka bambanta da shi shine al-wudu'u was-suhulatu wal-bayan ahlus sunna tafarkin sunna tafarki ne wanda yake a fili karara ba boye boye ba wani abu na gama gari da na boyayyu addinin gaba ɗaya suke koyarwa babu wani abu koyayye ko wani abu da ya shiga loko ko ya shiga kwana ko ba a so sauran jama'a su sani ko ake boye boyen sa ba wani abu koyayye a sunna sunna dai ita ce sunna yadda take sannan kuma sunna dama tafarki ne mai sauki babu wahala da kuntata da kunci a cikin sa kuma abu ne bayyananne da baya bukatan dogon bayani sanadu sunna as-salamatu min al-ibtirab wat-tanaqud wal-laf tafarkin sunna ya kubuta daga ka dinga samun cin karo ko kuka dinga samun taho mu gama ko a dinga samun rikici ko kuma abin da ya kama da haka idan tafarkin sunna ya bambanta da al-ilmu wal-adalu wat-taqwa zaka ga duk inda hadisin sunna yake karantawa sako yake ilmantarwa yana kokari su fati da wadannan sufofi guda uku na farko ilimi da abinda mutum zai faɗa zama yana da masaniya a kansa al-adalu sannan mutum zama yana yin abin sa da adalci sannan kuma da taqwa da tsoron Allah wanda kishin sa shine al-jahlu wadh-dhulm wal-hawa wato jahilci da san zuciya da kuma wato bin san rai anan tafarkin ahlus sunna kamar yadda muka shina ya takaita ne akan macirar addini abinda ya bambanta ahlus sunna da sauran tawa'if shine macirar addini ahlus sunna shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tafarkin magabata wannan tafarkin magabata na kwarai da ake cewa shine kamar kariya shine kamar wato kamar kace shinge domin an ce littafin Allah kowa ma zai iya shiga ya fito da abin da ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama haka nan sunna kowa zai iya mata fassara da ya ga dama amma abin da zai kare fassarar alqur'ani ya kare fassarar hadisi shine ala fahmi salatul umma idan mutum ya kawo wata fassara ta alqur'ani ko ya fassara wani hadisi sai a ce to a cikin magabata waye yake da irin wannan fahimta ko fassara ta ka da ka faɗi wannan ka ka da shi in ya kasa kawo wani magabaci kuma su magabatan nan alhamdulillahi abinda aka roto daga gare su kashi uku ne akwai abinda suka yi ittifaki wannan ba sabani ba za a zo da kauli na biyu ba inda sun yi ittifaki to dole a bi su sannan na biyu akwai inda suka yi sabani akan wasu matsaloli wannan sai a duba a ga a cikin su wanne ne hujjojin sa da dalilin sa yafi karfi ba za a kirkiri kauli na uku ba idan salaf suna da kauli biyu akan matsala ba za ka kirkiro kauli na uku ba sai dai a cikin kauli biyun nan ba za a rasa gaskiya ba ta fita daga wannan kauli wato ɗayan biyu da aka sai a nemi hujjojin da za a rinjayar da wani kauli daga cikin guda biyu sannan na uku kuma idan matsala ta zo babu kaulin salaf akai kaga wannan matsala ce mai sauki wacce akwai kofar ijtihadi kuma ijtihadi ya faru wannan kuma babu matsala domin fahimta ce kana iya dauka kana iya ajewa sai dai an samu dalilin da ya rinjayar da a dauka din ko aka samu dalilin da ya rinjayar da aje to alhamdulillah wannan a takaice shine abinda ahlus sunna suke kai na maciciba ko macira ta wato addini bangare na biyu shine halin da ahlus sunna suke ciki a yau halin da ahlus sunna suke ciki a yau zamu iya kasa shi kashi biyu akwai halin nasara da ci gaba da daukakan musulunci da yaduwar ilimi da karuwar wayewa da kara gurin kasar ayyukan addini a cikin al'umma wannan yana cikin nasarori da ahlus sunna suka samu a tsawon shekaru musamman muka yi la'akari da wannan kasa tamu tunda da'awar sunna ta bayyana ake ta samun ci gaba wanda zamu iya tsoke shacin abubuwa guda biyar abu na daya shine bayyanar da'awa zuwa ga sunna wacce zamu iya cewa wanda ya bayyana da ita a zahiri kuma ya fuskanci kalubale iri-iri shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama a kullum lokacin akwai malamai da suke kira zuwa ga sunna suke talifi amma tasirin su da irin mauki'in su bai yi karfin da za a san da a wasu ta mamaye kasa ba amma shi Sheikh Mala Bakar Gumi ya samu dama guda biyu dama ta farko ya biyo layin alƙalanci har ya kai matsayin alƙalin alƙalai har ya yi ritaya bangare na biyu shine ya samu kusanci da shugabanni musamman shi Sardauna kuma ya zauna a hedikwata Kaduna kuma ya samu dama aka bashi gidajen sadarwa waɗannan sun taimaka ga gwamnati ga ilimi ga tsoron Allah ga kuma kafafe waɗannan sai yasa ayyukan sunna suka yi taburin kasa a lokacin sa abu na biyu shine kafuwar kungiyar izala, kafuwar kungiyar izala ya kara burin kasa ayyukan sunna, wanda da a lokacin kafin kafuwar izala sai dai ka ji ana rigima akan kabalu da sadalu, su ne dai manyan rigigimin kasar Hausa, sai kuma yan hakika da yan munkiri, wanda baya dariƙa a ce munkiri ko kuma baya faida a ce munkiri, irin waɗannan dai lafazin su suka fi bayyana. Amma dai babban abu na zahiri shine rigiman kabalu da sadalu, ko kuma mu a Kano kace mada bawa da kuma salgawa, wato gidan fikihu ne, kowanne kwararru ne a ilimin fikihu, to sai kaga matsala ko dai ta zama yar madabo ko yar salga. Daga cikin wannan akwai matsalar idan an binne mamaci, wacce kasa ya kamata in za a binne mamaci, ma'ana an kwashe kasar an yi wa mutum kabari, to wacce kasa ya kamata a fara mayan masa a jikinsa? Saboda ka san an tashi ana kwashe kasar farko bushacciya, sai a sa ta a hannun a yamma, sai kuma a kwashe danya, sai a sa ta a gabas. To idan an sa gawar, wannan kasar danya ta ciki da ko bushacciya ta sama, wacce ya kamata a mayar wa mamacin ta fara binsa? Shin aka saba za a yi a mai da bushashiya sannan a dora danya, ko ku a tinda dama bushashiya ce a sama a mai da bushashiya sannan a mai da danya? To shine sai wasu daga ciki suka ce a mayar da ta sama ita bushashiyar, domin ita a waje take tana jin kiran sallah, tana jin karatun Qur'ani, to sai a juya ta ta zama ita take bin mamacin, sai zama ya samu wani. Su kuma suka ce a'a, a mayar da danyar, domin danyar tana ciki ba a saban Allah da ita ba, kuma dama da dandamshi damshi sai kamata ta zo kusa da mamacin. To wannan yana cikin irin masa'il din da aka ta samu a wannan lokaci, tunda ba a dauko rigimar tauhidi da shirka, sunna da bid'a, kafirci da musulunci da sauran irin waɗannan mas'aloli ba. Da aka kungiyar izala tayirwa ta yi tsaki ta gurin kasa addinin musulunci a Afirka, waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki aka kafa izala da su, sun yi aiki jajirtacce, muna fata Allah ya saka wannan aiki nasu. Sun yi hakuri kuma sun gamu da matsaloli daban-daban, an kira su da suna daban-daban, an siffanta su da siffofi daban-daban. Daga ciki mu da muke Kano 1979 zuwa 1980 an yi tatsini, bayan an yi tatsine an kashe mai tatsine an fata saki mai tatsine, har wani mawaki a lokacin ya waka yake cewa mu yi wa junan mu barka mu yi murna ba da fariya ba. Sun kashe wani dan jarida, yayi course ya samu shaida, ya halarto dan yayi shaida, ya mace ba da yayi shaidar ba, har da mai kifa na kwalli, ko da dai ya ga babu dama da kafarsa ya doshi kwalli da gudu ba ke kirali balle mota uwar gudu ba. Wannan waka na da ce yau shekara 43 a cikin yaji aka yi ta. Saboda sai aka siffanta yan izala da cewa su ne yan tatsini, da haka duk wanda yake dan izala na auren yarsa ko yana makotaka da shi ko ya bashi gidan haya, aka dinga fitattakar izala saboda an raba su ga wata kungiya ce ta bayyana lokacin ana kiranta jundillahi mai albarka. Jundillahi mai albarka mai kaunar waliyan Allah. To an yi wata fasta, mu muke ake babu muna yara muna zuwa muna lili ka fasta. An yi hoton wani mutum an masa kan jaki an masa gemu, nan ya ruko rago, nan ya ruko nono, wai zai je kai wa babansa ragonsa da aka yi man na suna da kuma nonon da ya sha na mahaifiyarsa. Sannan aka yi wani kabari aka ce wani dan izala ne ya mutu. To bayan yan kwanaki da aka bude ta aka dinga jin kwakukan jaki ana budewa, sai aka ga cewa wato wannan dan izala ne wai juye ya koma jaki. Kisa aka dan izala mugun bawa jakin banzala anan ne. Na goke da abin ya fara. Saboda ka an sha wahala, akwai wani sharu, sharu an gome shi lokacin shi kadai ne dan izala. Wasiya ake mana, kai iya gudun ka iya ladan ka. kada ka kuskura ka je kofar gidan sharu. Ba mai shi kadai suke sallah, sai kuma a cikin unguwar Madabo akwai wanda ake kira Malam Abu Zamzam, dattijo ne. Daga nan sai gidan Aminuddin, nan zaka je gidan Aminuddin, nan ne zaka je kaga inda ake sallah. Sai ina ne, sai ina ne, gurare yan kana. To wannan shine wahalhalu kowace jiha, kowace kasa, kowa ka tashi kace ya wannan bayanin zai kawo irin wanda ya gani da irin wanda ya ji da irin matsaloli da aka fuskanta. To abu na uku, bayan an daure an ci gaba da wa'azi da karantar da mutane, ana jifan mutane da ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ce dan izala baya san annabi, amma su ce wai an ce wai wai ana sufanta waye da wasika da wajide, waɗannan maganganun mun jijji su, mun gangan su. Sai a ce maka a wannan garin ya faru, kaje wancan garin, a ce wancan garin ya faru, kaje a ce wancan garin ya faru. Wannan marhala ta zo ita ma aka saba da ita zama jiki. Daga nan ne kuma sai matsalar hijabi da makarantun mata, wanda a lokacin an sha kalubale iri-iri. Wasu ce ai zina ake ma da mata, wasu ce ai kaza ake. Haka dai aka daure aka yi tayi har ya zama yanzu babu wata unguwa da babu makarantun mata, babu inda babu hijabi. Ya burin kasa harkar hijabi, harkar mata daga nan suka samu yanci, suka samu ilimi, suka shiga boko, suka shiga gasa alqur'ani ta shigo, aka yi ta samun mata har suna shiga gasa qur'ani, suna zuwa na daya a duniya ko na daya a kasa da makamantansu. To da haka an burin kasa harkar qur'ani da harkar ilimi. Abu na uku kuma shine fitar da dalibai zuwa kasashen waje domin neman ilimi. Kafin zuwan izala ba a muhimmanta fita waje kan neman ilimi ba. Za ga waɗanda suka fita ƴan kaɗan ne. Muna da irin su Na'ibu Suleiman Wali, irin su Alƙabi Hassan Gwarzo, irin su Sheikh Umar Kabo, irin su makamantansu waɗanda sun je Azhar sun yi karatu, ko kuma irin su Malam Jazuli, su ne ɗaliban farko da suka fara zuwa Jami'ar Madina. Tun ana gudun zuwa Madina, Malam Jazuli tsohon malami ne, ya rasu shekaru aro-aro da makamantansu. Daga nan kuma aka bazama aka shiga neman ilimi, wasu ɗalibai suka tafi Madina, wasu suka tafi Sudan, wasu Masar, har dai aka ta yaɗa karatuttuka da makamantansu. Ilimi yanzu alhamdulillahi ya burin kasa kowane loko, kowane saƙo, kowace unguwa. Duk wanda yana cikin albarkacin wannan tsayi. Har kuma aka zo aka samar da makarantu da cibiyoyi, wannan shine marhala ta hudu kenan ko, samar da makarantu da cibiyoyi duk karkashin wannan kungiya. Yanzu muna da cibiyoyi da Allah ne kadai ya san iyakarsu. Allah ya ji kanshin Malam Jafar Mahmud Adam. Mun taba kafa wani majalisi a Kano saboda yawan masu wa'azin sunna sun yawa, sai aka kafa majalisi ta'awun baina du'at ahli sunna, majalisar haɗin kai tsakanin masu wa'azi a tafarkin sunna. Aka sa Sheikh Abba Adam Koki a lokacin ya zama shugaba, aka sa Sheikh Ibrahim Khalil ya zama taimakinsa, aka sa Sheikh Abdullah Salih Pakistan, Sheikh Jafar Mahmud Adam aka bashi bangaren limamai, ni aka bani PRO. Wannan na ga muku shekara kusan 30 kenan Kano. To aka ce wannan saboda a samu haɗin kai tsakanin malamai. Wasu na kungiyar izala bangaren Kaduna, wasu na kungiyar izala bangaren Jos, wasu suna Salafiyya, wasu aka ga cewa abin ya fara burinkasa, ya fara yawa. To kada a zo a dinga cin karo sunna tana wa sunna raji. Sai aka samar da wannan majalisin, cewa an samu rashin fahimta tsakanin wani malami da wani malami, to a matso da su a zo a ba su shawara, a yi musu nasiha, a kuma dinke baraka. Saboda wannan sai ya zama majalisin ya taimaka mana mu a Kano a wannan lokaci har zuwa lokacin da muke ciki yanzu. Majalisar ta'awun ya bada gudunmawa kwarai da gaske. Daga baya kuma aka shiga marhala ta biyar, shine marhalar faɗaɗuwar sunna da yaɗuwarta, da kuma samun har ma yanzu ana kokarin kafa jami'o'i. Muna fata wannan jami'a da izala bangaren Kaduna, da izala bangaren Jos, da kuma wasu ahlus sunna da suke yunkuri, Allah ya bada nasara a kafa waɗannan jami'o'i. Domin waɗannan jami'o'i suka kafu, to suna cikin abin da za su ƙara riƙe ilimi. Shi kuma ilimin aka riƙe shi ya yi ƙarfi a cikin al'umma, to komai a cikin ilimi ake samu. kuma da zarar an ce marhala hatta kai mu ga jami'a to mun kai marhala karshe ta bangaren abin da zamu iya yi ta bangaren ilimi to sai kuma kalubale da ahlus sunna suke ciki komai yayyawa aka burin kasa so kuma sai matsaloli su dinga fituwa ɗaya bayan ɗaya cikin matsalar da muka fara fahimta shine wato da'aful ikhlas idan mutane suka yawa to sai a samu raunin ikhlasi san shahara san suna san daukaka san tara jama'a san tara littafi ni aka sani ni ne taro ni ne a gaba ni ne jagora ni na fi kowa ilimi ni na fi kowa basira ni na fi kowa hikima to waɗannan kuma shi ya fi komai halakar da mutane gaba ɗaya raunin ikhlasi saboda wannan yana cikin matsalar da muke fuskanta a sunna a yau wanda ya kamata mu yi kokarin magance wannan matsala ba ko ina ake samun ta ba amma dai tana yin karfi a wasu gurare kuma ta fara zama barazana game da tafiyar sunna kuma dama tuntunuma tun farko ma a kowace tafarki abinda ake nana ta mutane shine a sa ikhlasi a yi aiki saboda Allah na sauraron wani kasan na Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa yana karanta hadisin Abu Hurairata wanda an ce so uku Abu Huraira yana karanta hadisin yana faduwa yana tsuma to yana karanta hadisin shi ma yana kuka sai yake cewa a ƙarshen hadisin wanda duk kun san shi na mutanen da za a fara kona su a cikin wuta kafin a zo da su Abu Jahil da su Abu Lahab da sauran kafirai sai an fara tantance masu karantawa da masu wa'azi waɗanda suka yi don Allah da waɗanda suka yi ba don Allah a zo masu jihadi wanda suka yi don Allah da wanda suka yi ba don Allah a zo masu ciyarwa masu kuɗi su ma da wanda suka yi don Allah da wanda suka yi ba don Allah wanda shi shege yake cewa ƙarshen wannan hadisi ce hatsarin wannan hadisi shine kai kanka ba za ka san baka ciki ba sai ka tsaya gaban Allah so babu wanda zai ce shi ya fita barewa wannan nasiha duk muna ciki dumu-dumu yace hisabun wannan hadisin ba za a gan shi a duniya ba sai a gaban Allah yace domin hadisi biyu da su za a wa mutum hisabi daya a zahiri yake shine innamal a'malu binniyat da kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad yace wancan hadisin mizanul a'malu zahira shine man amila amalan mizanul a'malu batina shine innamal a'malu binniyat yace to za a iya yi maka hukunci a duniya ta hanyar ganin aikin ka mai kyau ne ko mara kyau ne ko daidai ne ko ba daidai bane za a iya maka hukunci gurbada abin da aka gani tare da kai kana kan sunna ko kana kan bid'a yace to amma hukunci akan ikhlasi sai mutum ya tsaya gaban Allah Allah ya tambaye shi kai wa'azi kai karatun qur'ani ka fadakar kai dan wa kai yace dan kai ne Allah ya ce ƙarya kake malaiku su ce ƙarya kake kai ne dan neman suna da neman kaza kaza aka ka tafi wuta kai fa kudinka na ciyar ce kai ma kai ne ƙarya kake ba dan Allah kai ba dan neman suna kai ma ka tafi wuta to wannan hadisi shine hadisin da yake jawo dukkan wani mai wa'azi linzami da kuma saita shi akan cewa yayi taka tsantsan yayi hankali yayi kokari ya gama da duniya lafiya Allah ya tsare mai tsare imanin mu da ikhlasin abu nabi shine at-ta'alum wa hubbu ash-shukra wa hubbu az-zuhur daga cikin matsalolin mu shine wato san shahara da neman suna da kuma kasawa wajen neman ilimi da kuma da'awar ilimin na taba fada a cikin tafsirin nan na azumi nace abu uku ya kamata a nema musu masu gadi da ilimin addini da ilimin magani da aikin jarida duk sun lalace yanzu a kafafen yaɗa kowa sai ya nemi dan social media sa ya bude tafsiri gangame mai ya fara karantarwa kowa ya zama malami kowa ya zama mai karantawa kowa ya zama mai wa'azi kowa ya zama mai fadakarwa kuma wani ba ma fadakarwa ba sai ya dinga jawo manyan matsalolin da za a kawo sayyidina Umar su sai ya tara ahlul badarin kafin ya yanki amma shi kadai sai ce ina ganin a fahimta ta a ganewa ta a ra'ayina daga wannan majalisi daga wannan guri ina ba duk duniya shawara dangi mas'alar da aka kai wa Umar ita sai ya kira Ahadu Badar gaba dai an zo na an yi shawara shi kadai sai ya yanke shawara ya tura wa duniya saboda wannan yana cikin manyan matsalolin mu kuma ba mai fada da ka hana mutum sai a ce ai daukaka yake kai masa bakin ciki ya daukaka ne kake ne ma ka danne shi yanzu da kai wa mutum nasiha sai ya ce ai girma ya samu ake so a tauye shi saboda haka shi yasa kowa ya zura ido yana kallo masu bada magani sun yawa masu yada labarai sun yawa masu wa'azi da karantarwa da shiga manyan matsaloli masu nauyi sun yawa amma yanzu kana karanta mutane tauhidi sai kaga babu likes da yawa babu masu comment da yawa babu masu followers da yawa in kana karantar da tauhidi a shafin ka kana karantar da tsarki da alwala da sallah amma da ka jinjimo wata matsala ta rijima sai kaga an cika shafin ka shi yasa wani to tunda yana son jama'a sai dinga jinjimo manyan matsaloli na rijima ai ta bugawa da shi annabi na uku daga cikin manyan matsaloli shine sira'u ba'di du'a ala za'amati da'awa wa ri'asatiha wato kokawa da ake yi tsakanin wasu masu wa'azi akan waye shugaba wa zai ja gaba a bi shi rigimar shugabanci kowa aka tafi bangaren nasa shugabancin sai kaga ya tada rigima wannan rigimar tun daga local government har zuwa kasa kowace kungiya ka shiga gari gingimin cikin gida ma ya ishe ta in ka je kowace jiha gingimin cikin gida ya ishe ta kowace local government gingimin cikin gida ya ishe saboda gingimin shugabanci da san shugabanci ni za a nada ni zan jagora duk wanda ya matso a gurin sai ka make shi duk wanda ya taso sai ka murde shi duk wanda ya dago kafa sai ka fille kafarsa hakanan saboda ka taba ma shugabancin ka sannan na hudu tajmi'u da'iya annasa hawlahu la hawla alhaq wa da'wa wani yana kokari ya tarawa kansa mutane ne ba ya tarawa musulunci ba haka sai ka jana mutane na jama'a ta mabiya na kungiya ta bangare na kun san kungiya ba laifi bane kungiyanci ne laifi dan a kasar da babu gwamnatin musulunci Sheikh Ibn Baz ya yi fatawa a kafa kungiya yace ba za ku iya musulunci ba sai da kungiya a kasashen da babu gwamnatin da ita ce take kamar yanzu Najeriya da ba ruwan gwamnati da addini wa zai gina masallatai wa zai gina makarantu wa zai koyar dole sai kungiyoyi su ne za su iya wannan aikin don haka kafa kungiya ba laifi bane kungiyanci shine duk wanda yayi wani aiki na Allah in ba a cikin kungiyar ka ba ka dauka bai daidai ba ko ka soki abu wannan shine yana daga cikin matsalar mu ta wannan zamani sana at-tahasud bainad du'at hasada tsakanin masu wa'azi da su kan juna tsakanin masu department daban-daban wanda suka yi department na Qur'ani wasu na ga wanda suka yi hadisi ai su kware sosai wanda suka yi kuma bangaren hadisi suna ga ayin kai Qur'ani kai garbi ne kawai har yanzu da sauranka wanda suka yi bangaren kaza suna su kai ban to waɗanda ko masu ba ma gaba ɗaya suna su kan wasu su kan takhassus da su kan bangare da su kan ra'ayi kai wani ko me aka faɗa sai ya soka kamar da Imam Zahabi yake cewa ba za ka taɓa samun mutum shi kadai a duniya ya iya komai ba duk wanda kake so ka soka sai ka samu abin suka a jikinsa dan ba wani mutum shi kadai da ya iya komai sai ka yi ce shi matsalarsa ya iya komai amma bai iya nahawu wannan mafulin bihi ne masa rufa wace ka akwai karatu ne dai ba ida lutsuwa sai dai ya samu dan abin da zai dan bige wa kafa ka ai mutumin nan akwai ilimi dai ba ida kamun kai to wannan shi ake kira hasada jifan juna kowa Imam Zahabi yake cewa ban taba ganin wani mutum da Allah ya hada masa kamala shi kadai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kace zaka bi shi yace akwai malaman da zaka ga sun kware a wani fanni ba su iya wani fannin ba wannan ya iya wannan fannin ba yace ba ma wanda ya iya kowane fanni babu shi na yake to fade shi mu ji sunansa kowane fanni ya iya waye shi to akwai kai su ɗan kalilan ne su ma sai kaga masu wani takhassus suka shiga wani fannin sai sun gano kurakuransa a wani fanni saboda haka wannan daga cikin babban matsala shine hasada tsakanin masu wa'azi yana cikin abin da ya kamata mu kiyaye a wannan zamani sanan tathyirul khilafat ash-shakhsiyya ila khilafatin diniya aqadiyya manhajiyya wani da shi za ku yi fada amma sai mai da fadan ya koma na addini yanzu wani ahli sunna ka ne ma aure ya ne ma aure sai ka ka da shi ka aure ta sai ce kai ba salafi bane haka tunda ka ka da shi yanzu wannan sabanin na ku kai da shi ya koma na manhaji manhajiyya ya koma na salaf to da ka kai ba salafi bane kai ba ahli sunna bane sabani yana faruwa tsakanin da ku amma sai a juya shi ya koma na aqida ya koma na addini ya koma na suka ya koma na cin mutunci har da koran mutane daga cikin sunna wannan yana cikin matsalolin namu sana al musabaqatu fi tabdi'il akhari gaggawa cewa wani dan bid'a ne har musabaka ake wai fara bid'antar da shi kai wani ne kai ni na fara kai ka na riga ka wato wani ake so a yanke hukuncin bid'a shine ko ake gaggawa ya riga dan a ce wani ne fara bid'a shi ana awal man badatuhu la ana to wannan abun ya zama kamar ma wani abun wasa Sheikhul Islam yana cewa inna tabdi'a wa tafsiqa wa takfira haqqun ila Allah wa rasuli wa la yajuzu li ahadin an yahkuma ala ahadin bi kufrin aw bi bid'atin aw bi fisqin illa bi nassin sarihin min Allah wa rasuli ice cewa wani dan bid'a ne kowa ne kafiri ne kowa ne fasiki ne haƙƙin ba na kowa bane na Allah ne kawai da manzonsa baya halatta wani ya kalli wani ya ce masa kafiri ko ya ce masa fasiki ko ya ce masa dan bid'a sai yana da nassi karara daga Allah da manzonsa tare da kaddamar da mawane da shurut da mawane amma yanzu ba wannan ba bawabi ba shurut ba mawane sannan matsalar mu ta takwas ikhrajul asrar ba'da al-khilaf duk wanda kuka saba da shi to zaman da kuka yi na amana da mutunci to sai ya zo ya tafa dan wannan washi ma na cin karatu mun zauna da malam Shaibu shekara 30 ya san gidana na san gidansa na shayin kuskure ya mun fada ya shayin kuskure ne masa fada ya san halin gida ya san inda nake da rauni na san inda yake da rauni wanda mun samu sabani sai zo ce wata ran a cikin gidansa wata ran dan sa kaza wata ran matar me ta wannan cikin karatu da kun samu sabani da mutum duk wani sirri dake tsakaninka da shi sa kowa bai aminta da kowa ya gaya masa sirrinsa ba so da an samu sabani sai ka ga social media wannan yana cikin matsalar da muke fama da ita idan an samu sabani a tsaya inda aka saba a daidaita amma a daina saurin gaggawar shiga cikin sirrin juna da amanar da aka rike wa juna tsawon lokaci wannan yana cikin abin da muke fama da shi sanan wani hubbun hirasil mashahir min addu'ati liyatabawwa'a makanahu wani Allah yake ha addu'a yake ka karkace dan ya hau kujeranka kun gane wani idan ya ji wani ya shahara yana aiki wa sunna shi kuma Allah yake wata musifa ta fada masa dan shi ya taso ya hau kujeransa shi kuma ciwon da aka jefa masa Allah yake na sama su fado shi ya hau in ma ya bai ji kuskure ba bai ji inda kadan karkace ko kadan yi kuskure ba sai bai ji dadi ba so yake sai ya ji inda aka karkace sai ya ce a tafi can da Allah sai abin da iska ne to wannan yana cikin ciwo da yake da matsala in kaga mutum yana kan daidai addu'a kake masa ya ƙara dorewa kaga mutum yana kuskure addu'a kake masa ya gyara ba ka dinga fatan mutum ya fado ba don kai ka hau matsayinsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba shi da imani sai ya so ma dan uwansa irin abin da yake so ma kansa kuma yace baya halatta ga mace ta nemi sakin yar uwarta domin ta karkade abin da ke cikin ƙwariyarta to ta shina fa abin da aka kaddara mata shine zai same ta sannan dafanu ba'd al du'ati li hasanati ba'dihim akwai wanda kokari yake duk abin da kai na kirki ya binne ya binne ya boye amma da yaji kuskuranka ya yada ya sanar Allah Allah yake ji kuskuranka in ya kai mai kyau ya boye kina nan insha Allah na uzuka min khalilin makir qalbuhu ainuhu tarani wa qalbuhu yarani ira hasanatan jafanaha wa ira sayyatan azaaha annabi alayhi salatu wassalam yace wato Allah ina neman tsari daga aboki makiri idan sa tana bibiya ta kalbarsa zuciyarsa tana bin sahuna in ya ga nayi kyakkyawa ya boye in nayi mummuna ya yada shi da ibnu kai kicewa midan nasu man tabahu tabahu khinzir a cikin mutane akwai wanda dabi'a sa irin ta alade ce yamurru bi tayyibati fala yalwi alaiha yana kallon abu mai kyau ba zai ci ba sai ya ga kashi fa iza qama al insanu arji'ihi idan mutun yayi tutu ya tashi kammahu sai zai sa baki a cikin akwai a cikin mutane dabi'a su dai da alade kaga alade in ka zuba abinci mai kyau ba zai ci ba amma da ya ga yace da wani yayi tutu ya tashi sai ya zo ya sa bakin sa akan tutun yace to wani duk abin da zaka yi na kirki ba zai fada ba amma da ya kai tutu sai ya zo ya dauki tutun ya yada yace yayi doyi wa haka za kathiru minan nas yasma'u minka wa yara minal mahasin adafa ata'atil masawi'i fala yahfazuha wala yanquluha wala tunatibuhu ibnu kayyim yace sai kaga mutum ya ji kyawawan ayyukan ka da yawa ninkin ba ninkin amma bai haddace ba ba zai ruwaito ba ba za ta dace da shi ba fa irra saqatan aw kalimatan aw ra'a idan kuwa yaji wani kalma ta subuce a bakin ka ko yaji wata kalma makauniya ko mai ido daya ma'ana mai daukan ma'ana biyu wajada bugu yatahu to ya safa abin da yake so wa ma yunasibuha faj'alaha fakihatahu wa nuqulan wa nuqulan sai mai da wannan ta zama yace a fada a bakin sa ita zai je ya da mutane duk abin da kai na kirki ba zai fada ba sai sharrinka sai inda kai kuskure sai inda ka kasa kuma kowa yana da kasawar cito wannan yana cikin abin sana al ujubu wat tadallu lil alqab as-sana wal madahi wal ijtirar sana daga cikin ciwon mu na wannan zamani jiji da kai da kuma neman sai mutum an fakka mashi an busa shi tafhimi mallan ku da masu tafhimi ku a busa wani da tara'is wai wani ne wani sufi ne wai je koyan karatu sai aka ce a'udhu billahi minash shaytan kice me haka ku aka ce ai ismul jalala nan tarkiki za a yi shi kuma shedan za a yi tafhimi ce a'udhu billahi uraqiqu ismul jalala wa ufakhim ismul shaytan waya za yayi wa sunan Allah tarkiki ya sunan shedan tafhimi wai shi ya ci karatu ne saboda shi komai aka kawo sai ya kalubalanta sai aka daga cikin musifa akwai irin wannan Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu shi yasa ai ko a zamanin annabi alayhi salatu wasallam ya ce sahabbai law lam takunu tuznibuna khashitu alaykum ma huwa akbar min zalikal ujbal ujba yace kai koda ku kasance kuna zinubi ba daga ci abin da nake ji muku tsoro shine jiji da nuna isa da fankama da takama wani ciwo ne mai wahala Allah ka raba mu da shi shine masruf yake cewa kafabil mar'i ilman an yakhsha Allah wa kafabil mar'i jahalan an yu'jiba bi ilmi yace ya isa mutun ilimi ya ji tsoron Allah kuma ya ishe shi jahilci ya dinga takama da kansa yana jiji da kansa sannan na 12 al-ijtiraru bil jumu'i wal kasra yana daga cikin ciwon mutum ya dinga takama da yawa mun fi su yawa bangaren mu ya fi yawa kan bangaren ku kan mu kan wancan bangaren ya fi yawa ta bangaren da muka yi taro namu ya fi cika akan nasu nasu ya fi cika akan namu to wannan shi ma fa musifa ce fa idan mutum ya sa sai dai kai abin danjin dadin musulunci ya daukaka amma in dan takama ne da isa to wannan sai ya bata maka aiki alhaqu mutakasir majalisi na ambucika karatu na ambucika jama'a sun fibi na duk wannan ciwon ba sai mun ta kuka da daddare muna neman Allah ya tsare mu wallahi duk sai halaka mutum ka gama halaka kaf ka ji a shaki ka ai wuta da kai ba'd du'at wal mashayikh yaj'alu nafsuhu mizan as-sunnah wani shi ne sunnah in ka taba shi ka taba sunnah shi shi ne sunnah ba ba malamu a shi shi ne sunnah abinda ake wanda ya taba sunnah to in ka taba shi abinda zai maka kenan da haka shi ne sunnah maniki taraba minhu iki taraba min as-sunnah in kana zuwa majalisin sa ko kana karanta littafin sa ko kana istishadi da maganganun sa to kai ne ahlus sunnah wa man ibta'ada anhu ibta'ada an as-sunnah wanda ya nisa da shi sai ya ce wannan ai ba ahlus sunnah bane saboda me ba karanta littafin wani kaji sunna ma a littafin wani take wani wanda kalman wani ne sai aka kauce aka ce sunna dan ka jingina ta ga wani ba ce Abubakar Umar Usman Ali ba ba ce kulafa'a a sai aka ce sunna saboda kaucewa sunayen mutane amma wani sai ga ai in baka tare da wani ko baka kungiya wance kai ba ahlus sunna bane da haka shi shine sunna sannan daga cikin matsalar mu as-sukutu 'anil muwafiqina wa in akhta'u wal qadhu fil mukhalifina wa in asabu shuru daga kurakuran yan bangaren mu ko yan kungiyar mu ko da sun yi kuskure suka ga waɗanda ba sa cin kungiyar mu ko sun yi daidai shine da kungiyar cin ai ko shine kungiyar cin mun ga ba ma fada da kungiya amma muna fada da kungiyar cin saboda shi ciwo ne cewa wanda yake cewa a wani mazhabance yake cewa lalacin cikin mu yafi gyararren wajen mu wato in kana cikin kungiyar su kai lalatacce ne to kafi gyararren da ke waje to wannan yana cikin as-sukutu 'anil muwafiqin wa in akhta'u wal qadhu fil mukhalifin wa in asabu shi ma yana cikin matsalar mu Allah ka shiryar da mu sannan sukutu ba'd du'ati wal ulama an julasa'ihim al mufsidina fi da'w manna irin waɗanda suke ba wani sai kaga yana ma sai da giya ne amma yana taimakon sunna sai a daina wazi akan sunna giyar kai dai da kawo gudunmuwa mutum ne yana barna amma yana ba da gudunmuwa da shi kudinsa suna yana bayarwa to ya kamata a soki wannan barna ta sako ka a soka mun taɓa samun wannan matsalar wani mutum mai kudin gaske ne yana taimakon sunna amma sigari yake siyarwa kowa ya san shi sigari yake siyarwa guda ta aka ce a jaya wazi akan sigari wani shi ba za shi ba ya sai masa mota mu za a yi magana akan sigari kaga ni ce a kawo masa motar safa to ne yana cikin musifar sai ga suna taimakon mu suna ba mu karfin gwiwa sai mana motocin wa'azi amma kuma suna tafka wani kuskuren da sai a rasa yadda za a sa cikin hikima jaye musu wazi shi yasa Allah ya ji kanshin Abubakar Mahmud Gumi an ce akwai wani mai kuɗi yana yin kuskure zai tambaye shi ya zai yi ya ce masa je kaka gyara ka ka bar wannan abin da kake na kuskure Allah zai taimake ka kuma ya bari Allah ya taimake shi kuɗin ya dawo fiye da da saboda haka wannan ba zai hana mutum yana tare da mu yana kuskure ko a ɗaki ne ya kamata a tara malamai a ce to kai alhamdulillah saka ma da alheri amma fa kai abin da kake yi da kuɗin da kake ba fa ba zai fitar da kai a gaban Allah ba dole mu gaya maka gaskiya ko da zaka daina kawowa domin yana cikin amana kai ma mu taimake ka wannan yana cikin sannan mukhalafatu ba'dhi aqwali du'ati li af'alihim mukhalafatu ba'dhi aqwali du'ati li af'alihim wannan ma yana cikin abin da ke mai da mu baya mu ce wa mutane ayi muki mu ce a bari muki bari to wannan yana raunata sunna yana raunata ahlus sunna ya kamata mutum ya jajirce ya tabbatar cewa maganganun sa suna mudabaka ko suna kusan mudabaka da ayyukansa lima taquluna ma la tafaluna tana nan ko wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu atamuruna nasa bil bir jisnanin ayoyi da hadisi da ko malamin da za a saka shi a wuta dan wuta sai cincirin da su kewaye shi saboda azaban malamin ta fita yan wutan abin tsoro saboda shi cikin sa aka fasa aka debo hanjin sa aka mai da shi sarka aka yi turki a tsakiyar wuta aka nade da wannan hanjin yace zagaye wannan turkin kamar yadda doki ko jakin da ke yin a magarƙwaila yake zagaya wannan sai an wuta duk da azaba da ake an wuta sai su manta da su zo kallon kamala Allah kaka saba mu bane azaba an wuta fa kuwa fa ana masa tasa azabar amma ta malan ta Allah kaka samu zama cikin su Allah ka tsare mu kan mu zama cikin saboda haka za su zo kallon azabar malan Allah ka tsare mu su ce gafa ta malan ba kai kake cewa ayi ba ce ni ne nake cewa ya amma ba na yi ba ka kike cewa a bari ba ce ni ne amma na ki bari Allah kaka samu cikin waɗannan wanda za su fada su ki aikatawa su ce a bari su ki bari sana al-kailu bi mikyalai wal wazanu bi mizanain fil hukmi ala al-afrad akwai wanda in ya tashi fada ya tashi cin mutunci sai yayi na ƙarshe fadan ƙarshe yake shi komai yadda ba za a kuma shiryawa ba in an dan saba mas'ala dai sai a dan sako daidai mas'alar a kare ta anan a kare amma ko wannan kuka bata da shi sai ya dauko duk har samfarin suka har kare dangi duk makaman sa gaba ɗaya sai ya dauko su akan mas'alar nan ya karar da ita su da ka irin wannan ne in an zo za a daidaita sai a kasa daidaita saboda an riga an bata komai shine al-kailu mithyalai to wannan yana cikin matsalan mu sanata tabu'ul afrat inda al-ikhtilaf والسكوت عنها عند الاختلاف akwai wanda shi zaman sa ko karatu yake ji ko bibiya wani yake kurakure kai aqfa'uwa ne yake talifi akai zama yake kawai yana bin kurakuran wani yayi kuskure a kaza yayi kuskure a kaza sai ya littafi akan kurakuran ka dinda kai daidai in ya ji bai ba kuskure bai ce kai to mamma ta abin da zan rubuta bai kusa yakin duk ya tsallake Allah ya kai mu gaba zai zo ya kuskure saboda su yake tattarawa to wannan yana cikin ciwon mu da Allah muke roko ya raba mu da shi kuma ba kowa da yake da wannan ciwon ba amma dai ya zama zahira a wasu lokutan ana samun sa sannan inda khilaf yusbihu ar-rajulu aliman wa yumti jahilan ويمتي جاهلا ويصبح عالما akwai wanda zai ce maka malan da tafi in kuka yi tafani sai ce maka jahili da yamma in kuka kira da yamma sai ce maka malan in kun fata da safa sai ce jahili to da aka yumti kafirin dinan wasu mu'minan to wani haka ne akan malami yake dabbaka wannan yau a gurin ta kai malami ne tunda kuna tare da ka saba masa akan wata mas'ala sai ce kai jahili ne duk duniya ba jahili irin ka da kun kuma shirya sai ce alimi ba malami kamar ka da kun bata ya ce ba jahili kamar ka saboda haka kalman jahili da kalman malamin da safa jahili da yamma malami da yamma malami da safi jahili to wannan sunna za ta rayu a haka ba ta rayu da irin waɗannan halayen al-intikamu lin-nafs wani shi kai kansa yake dauka wa fansa dama kuna da wata matsala da shi sai ya zo ya shidar da ita cikin addini na ƙarshe tasjilu mukalamatul ulama al-hatifiyya bi ghairi iznihim wa nashriha bayna an-nas bi qasd al-fitna yin recording na maganganun malamai da tsuntsun kasu a juya su su koma wannan kuma fitinannu ƴan social media ne suke haɗa kan malamai yanzu a cikila cikin maganar nan da ne akwai wanda zai gutsuru wani guri sai ɗauko hoton wani malami da yake jin watakila abinda aka faɗa yayi kama da shi sai sa hoton sa kan sai sada sai ce malam Daurawa yayi wa shagwa na raddi a wajen karatun kaza haka ba kuma sunan kwa ba amma yanzu wani yana nan ɗan social media sai ya ciru wani nukuda a cikin nukudodin da na faɗa guda 21 ya nemo wani da yake jin ya bata masa ko yayi daidai da abin da aka faɗa sai ya makala sai ya sa hoto na sai ya sa nasa a tsakiya sai ce an raddi ala shagwani raddi shagwani ala shagwani sai ya gutsire magana. Akwai wanda zai kugo maka waya sai maka tambaya gurgudan yadda yake so amsar ta fito, sai yana recording. Ni kuma abuyi na recording din maganar mutum ba tare da izinin sa ba, cin amana ne. Kamar waya ce ta hadisi, ai mutum yazo ya buya bayan katanga din da kuke cewa mai kuke kiransa ko malama hadisi, mutum ya buya bayan katanga yana jin karatu wanne ne aka ce imamun Nasa'i ya kore shi, sai kuma bayan katanga sai dai ta hadisin dikira mene wa ana asma'u ai waye miskin din nan kakane malamin ne ya kore shi kuma yana son makaranta sai kuma bayan katanga tana yake jiyo karatu. Wasu malamai suka kafa hujja da hujjoji da dama cewa daukan matsalan mutum ba tare da izinin sa ba wannan yana iya lalata karatunka. So da in ka san zaka yi recording, ni yanzu wani software nake da shi a wayata, da ka danna recording sai ta ce min an fara recording, sai in ce kai tsaya haka muka yi da kai, da ka bugo min waya sai ka ce min wannan magana da zamu zan dauka, zan baka izini ko zan bude jama'a su ji. Amma ka bugo min akan wata mas'ala, na ba da amsa dai da gogoron fahimta ta, kuma ka dauka ka juya ta akan wata mas'ala, ko na yi magana ta minti 20 ka gutsire ta kamar da ta minti 1 wanda ba za ta bada wannan fa'ilul lil musalli ba aya bace, ba ma sai ayar ba yace za ta, ayar da take gaban ta ce za ta fadi me yake nufi, ko allazina hum an salatihim sahun, amma ka dauko fa'ilul lil musalli na ka tsaya anan ai kaga aya ce, amma kuma ma'anar ayar za ta fito ne a aya ta gaba, allazina hum an salatihim sahun. Da ka daukan magangadin malamai da gutsire su, ni na dauka nan iyamu akewa, sai na ga har kasashen Larabawa ma abun yayi karfi yanzu. Injira na wani dalibi ya dauki littafin wani malami ya buga wa Sheikh Fauzan, yadda ya karanto nassin a cikin littafin, ni ina da littafin ba haka nassin yake ba, kuma shi malamin ya bada amsa gurgurdan yadda ya ji nassin, sai kuma ya dauka yace malam wani yayi hukunci akan malam wani dan bid'a ne ya daina karanta littafin. Shi kaga ba mun nan ba har kasashen Larabawa wannan musiba ita ma ta shige su, gutsire maganganun malamai dan a hada su fara. So da haka wallahi in muna son musira sai mun kubuta daga wannan. Annabi alayhi salatu wasallam ya ce shirarul khalq al-mashauna bin namima al-mufarriquna bayna al-ahibba al-baghuna lil-bura'a al-ayyib. Ice tantiran ashirarai, kaga baka zama tantirin ashirari kuma kana yada sunna ba, tantiran ashirarai al-mashauna bin namimati, masu daukan annamimanci su bata tsakanin waccan kungiya da waccan kungiya, ko waccan malami da waccan malami, ko waccan majalisi da waccan majalisi, ko wannan fanni da wannan fanni. Al-baghuna lil-bura'a al-ayib, masu nema wa marasa laifi laifi, mutum ya kirkiri laifi ya jingina ma wani. Al-mufarriquna bayna al-ahibbati, masu raba tsakanin masoya. Akwai soyayya da kauna da son juna tsakanin ahlus sunna, amma wani ya jefo wani bomb din duk sai ta rabu soyayya da kauna da ke tsakanin ahlus sunna baki daya. So da haka wannan shine daga cikin ɗan matsaloli da kuma nasarori, kuma muna fata waɗannan za mu tsaya mu lura mu ga yadda zamu kara dinke barkar da ke tsakanin mu, mu ci gaba da ba juna uzuri, babu kamili, kowa yana iya kokarin sa, an ga mutun yayi kuskure a ji ai man nasiha ta hanyoyin da ya dace, ba dole sai ka shiga social media zaka wa mutun nasiha ba, zaka iya samu mutun wani ma Allah Allah yake wai dai yace ya baka uzuri sai ce ya kira ka a waya, to kuma ya kira ka a waya kun yi magana kuma sai ce na kira shi a waya, to kuma wa kake ga yanzu tunda kai da shi kuka yi, in gyara kai masa ya gyara, in bai gyara ba kai masa addu'a, ka tashi da daddare kai masa addu'a, wannan mas'alar da bai gane ba Allah ya gane da shi. Akwai wani abokin sabani Ibnu Taymiya cikin Madarijus Salikin, Ibnu Taymiya ke faɗa sa, yana cikin waɗanda suka matsa sai an daura Ibnu Taymiya, ya ci mutuncin sa, ya kulakan da shi, ya shiga cikin hukuma ya sa aka yi masa kai, amma da ya rasu sai Ibnu Taymiya ya ce almajiransa sai Ibnu Qayyim sai Ibnu Kathir, ku zo mu je a ayma iyalansa ta'ziya, kuma yi kaza ce gafata malam shine fa mutumin nan da yake kace ai ba yace bai fahimta bane mas'alar da ya gane, ya ba gudunmawa musulunci, malam fikihu ne ya gane wasu matsaloli yayi musulunci aiki, wannan bai gane bane, ba wanda zai gane musulunci ya faɗa dashi ce bai gane bane, saboda mu kuma mu gane ba a hannun mu take ba, bayani ne a hannun mu. saboda haka yaje gidansa ya masa ta'aziyya bayan ya masa ta'aziyya kuma ya kawo kudi ya ba su kuma yace in wata matsala ta taso da tabu karfin su dinga tuntuɓa su jimalai ba so yake yi wani so yake sai ya tabbatar da duk sai kun shiga wuta shi kadai ne zai shiga aljanna da haka kullun abinda yake ta kokari ya tabbatar da sauran jama'a duka ƴan wuta ne garin yin haka har sai shi kuma yaje ya manta da kansa bai kai kansa aljanna ba to da haka kai kokarin kai kanka aljanna ya fi kai ta kokarin sai ka kai wani wuta abinda aka ce ka bayyana wa mutum abinda ba kyau kamar nasiha ka bashi shawara kai masa addu'a in yana da rabo ya gane in bai da rabo ba a hannunka rabon yake ba laysa alayka hudahum innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wani gani yake lallan ya maka wa'azi lallan sai ka gane komai ba kowa sai ya gane komai ba amma wajibi ne a bayyana komai amma gane komai a hannun Allah yake daka wani zaka ga ya gama rayuwarsa har ya koma ga Allah akwai matsalar da bai fahimta ba kuma ya dage akan bai fahimta ba kuma haka Allah ya karbar shi to muna fata Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin sunna kuma akwai albishir sosai cewa ahlus sunna a Najeriya da Afirka da ma duniya Allah ta'ala yana daukaka sunna kuma yana kare sunna duk cincinin nan sai kaga ko da an raba su a jikin sunna da tafiya ta yi tafiya sai kaga Allah ya kare ahlus sunna ko matsalolin nan na boko haram yadda aka yi ta kokari sai an jinkina su ga ahlus sunna amma su da kansu suka fito suka ce su fa ba sa ta su suka ma ce mu ma kafirai ne mu ma jinin mu ya halalta cikin wanda suka kashe ma hadda mu kaga ni duk wata fitina ta zo sai kaga Allah yana kare masu wa'azi ko da ani kokarin leka su sai kaga Allah ya fitar da su zaka ani tanjantanjan yanzu lokacin siyasa nan kowa ya tsorata yadda tanjantanjan ta yawa malaman sunna mun tsoma baki tsaye a cikin harkar siyasa mun yi maganganu kamar za a yi yaki amma yanzu abin yana wucewa da an zo ana gaisa an kaban ma ba ai ba kaman an wuce abin sai kuma wani lokacin Allah ya kara kawo muku sai kuma mu roƙa junan mu gafara mu yafe wa juna mu yi wa juna afuwa mu ci gaba da yi wa juna nasiha da ba da shawarwari cikin hikima da wa'azi mai kyau Sufyanu Thawri yana cewa mutumin da zai umarni da kyakkyawa ya hali da mummuna sai yana da tufofi uku ar-rifqu fi ma ya'muru wa fi ma yanha al-'adlu fi ma ya'muru wa fi ma yanha al-'ilmu fi ma ya'muru wa fi ma yanha dole ya zama zaka ba mutum umarni yayi kaza ko ka hana shi kaza to ka sa taushi a ciki walau kunta fazzan ghaliz al-qalb lam fadd min hawl ka sa taushi sannan ka sa ilimi ka sa hikima ka sa adalci wannan zai sa abubuwa su dinga gyaruwa Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarkin kamar daidaici ban ma ban tafarkin sunna mu rayu akai mu mutu akai Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa alaikum
assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari محاضرة قيمة ودى بقوم المؤمن الشيخ أمين إبراهيم نورا وعيد الأجر هنا يقول الله أقول جدك كي مشتكي شيء إلى الجنة إذا تقول يا كوتك كميا أفعل الله يسوى تنبوك ربيع مدني بقوم الله لي الله يسوى تبادي تقوم بشرنا إلى الجنة yau ana malar jinsar kiya da ke cikin jini da iyaye da malamai da dama abinda yake a fari wadda zai ma malar tarihi shi da ne da cikin iyayenmu kuma da yadda cikin shi wata wani mu jagororin mu shekh Ahmad Ali Abdullah Tarik shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a fi zalit tarbiyya wa iqamati sunna da jami'ar jami'a ba ki daya kuma shugaban wallafa da kwabali na nafa
da kalli kashi na buga mu
kungiyar shirya zallar zan yi na kuma gana zuwa da shekaru kare yana da mintoci guda goma mai tarihi karɓar lawan mintoci goma
ko ka dawo nan ko ya dawo nan
بسم الله الحمد لله والشكر له تعالى وثناء الحسن عليه ولا حول ولا قوة إلا به أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرحمنا أبو جابر الله سبحانه وتعالى من يقوى من قومه بسعوان الجامعات الجوانب maka zo muka saurari mashahuriyar muhabara daga babban malaminmu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa Hafizahullah. Kuma tsakani da Allah wannan takarda mana ya bada maudu'i ya ba maudu'in cikakken hankinsa wanda kusan baya buƙatar wani da halinci sai dai duka tsari ne na zama a kan zuwa jimuriyar mutane da dama. Muna fata Allah ya ƙara da malam muwafaka da kuma da muka saurara Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji da mu da shi. Allah ya ƙara mu cikin falalar da ya tanada da kuma ladan da ya tanada ma wanda suka yi wannan aiki. Allah ya tsarkake zukatan mu ya sa mu don Allah. Wato game da malam faro wannan muhabara mai taken ahlus sunna a yau da kuma yadda ya kamata su kasance, daga farkon fara wannan usulul sunna malamai da dama sun gabatar da tafsiru da faifofi ciki hada malamin da ya gabatar da tarihi a kan sunna lafazin sunna din shi ne malam Mashallawan wanda shi ne ya fara buɗe wannan mako na sunna. Daga takardun da ya gabatar kusan babu wani abu da ake buƙatar ƙara sani game da ma'anar ita sunna. Sannan na biyu mai ɗaya ta biyu malamin ka baban wale shi kuma na shi wato maudu'in ahlus sunna zuwa ya ahlus sunna wanda shi ma tsakani da Allah ya yi bayanan da ke wato ƙarfafawa ne abinda malamin yau ya gabatar da tsarin fito da abin gini. Babban abin da ya bani wato sha'awa da wannan faifa yadda malam ya ɗauko asalin kafuwar wannan sunan na ahlus sunna a zamaninmu na yanzu, kuma ya ba bayanin haƙƙinsa daga inda ya taso da yadda aka samu na ɗaukar safafa da ita faruwa har iya abin da Allah ya ware mana ya tuna da mu kuma ya adalci cikakken cikin bayanin nasa. Abu na biyu da ya zo kan matsaloli wanda hannun suna suke kanta a yau, na ɗauka malam zai magana a kan matsaloli na waje na masu adawa da tafiyar sunna da ƙalubalen da suke zuwo mu ɓangaren sunna. Ina tsammanin nan wajen malam zai taɓo da duk mai bin ɓangaren abin da ya kusan shirin midiya da abubuwan da ke kawo da komowa ya san akwai waɗansu waɗanda suka sha alwashin ko ta halin kaka sai sun dakushe a tsakiyar suna a wannan karan kuma wannan suna da ya ga kokarinsu sai wannan ya kauce ma wannan ɓangaren sai dawo cikinmu tsakani da Allah. Wa'innan abubuwan da malam ya tuno mana na halayen da a cikinmu suke gudana wanda ko mun san yawancin wa'innan abubuwan haka suke, tsakani da Allah wato na kalli a matsayin wata hikima da salo'in na da'awa wanda kuma yake ƙunshe da cikakken adalci gyara kanka kafin kai tunani. tsakani da Allah gyara kanka kafin ka tunani wani mutane da zan yi tuna bada san shuhura san ɗaukaka san bice san asali gaskiya yana barazana ga dorewar ayyukan yawancinmu saboda yana al'amarin duniya da na malin kullum ne manawa in dai har wannan ne ƙudurin mai da'awa to duk shahara su bi yadda ya amfanar da wa'ansu to yana haska musu ne shi kuma yana gona kan shi don Allah ba zai ba shi ladan abin da yake so a ba shi ba ga manufarsa nan mallam ya tana gaban wannan sun da gwarewa radiyallahu ta'ala anhu wanda tsakani da Allah hadisi ne mai sa mutum ya tabbatar da kwalla domin waɗanda aka fi takama da matsayinsu a rayuwa su ne za a jarraba su a gaban Allah wanda wuri na ƙarshe kenan babu dawowa a gyara mai wa'azi mai dukiya kowanne a tambayi don waka yanke sai don Allah ya zo a ce ƙarya suke kaga daga nan wuri ya kure tankat gaskiyar magana mu shi tsoron Allah na da bishiyar ba zan ce muka mana mutu daga wannan shi ne yi abin duk da zafi domin neman ya fara kawai sannan ka kyautata zato ga abokan aikinka na da'awa duk yadda ka shahara duk yadda ka ɗaukaka aiki ne da baka yi yin sai an taimaka maka wancan ya taro can wancan ya taro can ka san shi ko baka san shi ba tunda suna ta haɗa ku to mataimakinka ne shi kai ko mataimakinka ne in an baka da karantarwa kai kaɗai ba ka iya sannan kuma ka yadda da wane ne ya fi wani babban misali a gurgure an san rikici da ya kunno kai cikin nuna musulunci lokacin sahabbai yawancin su suna nan musamman rikici na Ali da Muawiya ba kisa nake so in kawo ba abinda ɗan saye domin ci gaban addinin musulunci kuma ci gaban addinin musulunci ya bayyana ya shahara wanda tarihi ya saddala daga wannan rawa da Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ma ya taka musulunci ya koma ya dinke ya zama guda ɗaya kilo har tsawon shekara 20 ba a sake jin internal crisis a cikin al'umma shi ne bayan da aka yi min baya a yaga shi kujera babansa wanda kujera ce ta manzarulan sisunan fatali zanci ya wata shida a kan kujera ya sassai ta al'amura ne da wata ya farka ta ke ya bege gyara ne tar Allah ya je ya miƙa ragamar shugabancin da sai na Muawiya dan ɗan kuma musulmi su zama guda wannan aikin da yake don Allah aka yi shi Allah ya yi masa albarka kuma buri ya cika amma kuma sai ya haifar da bayyana shi a karin da suna da lokacin da ke adawa da Imam Hassan shi sa ba ruwan shi da shi har yanzu da yake da Allah ba ya karewa akwai wani misali da ke bugawa irin wannan wanda ya kamata matasa yara musamman masu da'awa su dora a kai Allah ya ji malamin gidan Kadiriyya na san ni akwai abin da suka yi wanda ni dai yana ban sha'awa gwadon hali gidan Kadiriyya abin da suka yi ko shi ne kowa ya san abin da ke tsakanin mahaifinsu da majaburin mai wa'azin nan malam Kalla Rahmani wannan masu yan faɗi ba kusan kowa ya san me ke gudana tun da alhamdulillah shi ma ya dunsu ba biya da Kalla Rawi yake ba ya ja girman su ya ja da ci da kan ya ja mutuncin sa amma dai kun san bakin malam Kalla Rawi akan malam na su tsara abin da ya ban sha'awa da iyalan gidan malam na su kabala shi ne bayan mutuwar baban su Kalla Rawi bai rike bakin shi ba ya dai dan sassauci a mu'amala amma dai tana nan in aka samu ta daukana za a dan yi kwani lokacin da ya kawo musu ziyarar ta'aziyya sun karbe shi hannu biyu sun girma shi ba tare da wayewa suka ga me yake faruwa tsakanin su da shi da sai dan kamar sun kwaikwayi abin da Al-Imam Al-Hasan ya yi na tsare martabar gidan da martabar addinin shi wancan addinin ne tsaye tsaye su kuma wannan a mu'amala suka tsare mutuncin gidansu, suka nuna gidansu gida ne na ilimi, ba su mai da rasi ba hatta bayan mutuwar malam Kallarawi a iyaji na har yanzu. Nuna abin yana ban sha'awa gaskiya, abun koyi ne mai kyau a cikin umar da rafa da wannan duba da cewa karantarwa ce ta addini, mu zan masu nutsuwa, mu zan masu baiwa mai haƙƙinsa wanda Allah ya ɗaukaka shi babu ruwanka. Daukarka ce ba za ta hana kai ma Allah ya ɗaukaka ba, in kai mai hatsara ba ka hana Allah ya kai shi inda ya zo ya kai shi. Gaskiyar magana akwai ƙalubale cikinmu a hana sunna, mu ji tsoron Allah, mu kyautata mu'amalarmu da junanmu, kuma mai hatsara da yaɗa abubuwan da ke gudana tsakanin mu. Kuma yadda malam ya samu mutum ne za ku sirri da shi ko kuma kuna tafiyar amana da shi, ya rinka saɓani ya shiga tsakaninka da shi, to daga nan gaba ɗaya ba ka da mutunci ko kankani a wurin. Wani kuma shugabanni zai ba shawara, in ka ba shugaba ta Allah ya kan mala abokan kuma tun wata gwamnati da aka yi tun daga shaharar mala abokan kuma har koma shi ga Allah da mala abokan kuma take takama shi ke wakilta ɓangaren addini. Amma ba ka taɓa ji da dai mala abokan kuma ya fito kan mambari na faɗi mata ga irin shawarar na gaya ma shugaba wani ko ga ya kai da wani ko ga ka kawo ne babu. In ka ba shi gaba shawara ka ba shi don Allah, in Allah ya haska ka zuce shi abin ya zo ɗaya da ya yi muwafaka da kai ya aiki ne da zai hawa ni'imar, in bai aiki ne da ba zai hana kuma ka ci gaba da mu'amala da shi ba. An samu sabani a ga tsakanin sai na Umar sai na Abubakar muna sabobi da dama, amma ba a taɓa jin na bakin Umar yana ƙalubalantar Abubakar cewa na ba shawara ya ke wani haka babu kwana da shi. Kuma kan misali kabiya alaikata misali wanda
jam'ul qur'an
ya riga ya gudana hada alqur'ani da girma tattara shi wani guda duka an samu wannan sabani, amma suna da ta a matsayin su yan uwan da Allah ta'ala ya kira su ga haka. Da haka ne abinda zan tofa kenan akan wannan takarda, amma ba wai in koma na da ko dai ba da ina ƙoƙarin ma gila wanda da madarar abinda mala ya karanta da mu a wannan zama mai albarka ba. Malam muna gane muka addu'a Allah ya kara muka mafaka kuma ya sa wannan nabiyoyin su tafi ne
a kan cewa mala abin da ya karanta mana Qur'ani shi
da mu da muka ji yanzu ba shi da kuma duk wanda ka gwan kai kai da baya. Allah kara albarka, na gode da wannan dama da aka bani. Allah mai da kowa gidan lafiya, subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Ya hawla wala quwwata illa
billah. Wannan ne ya maka harka mun saurari da ali daga bakin da cikin yayanmu kuma ɗaya da cikin limamanmu ɗaya da cikin malamanmu ɗaya da cikin jagororinmu Fadilatu Sheikh Ali Abdullahi Kalis, muna roƙon Allah ya saka mu malamin da alkhairi, Allah ya sa mu tare da iyalan aljanna. Kamar da na bada a farko, Allah mai hukunci sarki ya gurkaci wannan majalisi da manya-manyan malamai a yau, wanda ina ganin ba a taɓa samun cunkoso irin na yau ba,